shirin matasa. Assalamu alaikum.
Cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin matanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Sauraro a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 9 ga watan Yuli na shekarar 2020 zamu yi magana ne akan tazarar haihuwa shin me ake cewa akan wannan batu
ba da tazarar na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai
ji a wannan gutsar muna tafa da karin bayani
wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tuntubi wasu matan da suke amfani da wannan tsari
sannan Binti daga Kaduna ta gayyato baki zauren tattaunawar mu akan wannan batu
zamu kuma ziyarci filin kwalamar mu a yau Amina ya filin kwalamar na yau wanne ne
sai da duk mai so ya ji ya kasance tare da shirin yau da gobe
jama'a bari mu fara da zauren tattaunawar mu Abuja mu ji abin da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana suka tattauna akai Binta gareki
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Sadiya daga nan Abuja a matsayina na wanda ta yadda da family planning wato tazaran haihuwa so a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara saboda ya ba ta damar shayar da yaranta yanda ya kamata da kuma samun abubuwan da zasu gina mishi jiki da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yanda ya kamata a wannan abin nan din yanayi mata sukan tsinci kansa a wani hali na cewa samun matsaloli na illatarwa akan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantun su ko implant so abin da yake jawo matsalan waɗannan abubuwa da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning wato tazarar haihuwa ya kamata a mata gwaje-gwaje a gashin a cikin waɗannan contraceptive ne ko IUD ne za ta saka ko kuma implant ne ko injection ne na allura ta gane ai mata gwaji a ga meye yafi kyau zai dace da jikinta idan kuma IUD mata sukan samu matsala sosai wanda suka saka IUD saboda ya kamata a ce an yi scanning an duba mahaifar an ga cewa ba wani infection sannan sai a saka to yawanci lokaci akan samu matsala ba a yi scanning ba aka duba aka ga lafiyarta to kila a lokacin ta samu ko wani infection to kuma sai a zo a saka wannan IUD din ta sai kaga an zo an samu matsala amma dai kuma ko kuma alluran bai anshe ta ba jininta ko kuma dai akwai wasu matsaloli to ya kamata likita ya yi gwaji ya gani ba haka kawai mutum ya tafi zai saka ya ce a saka mishi ko kuma ya ce fara allura ko contraceptive ba kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addini da musulunci ya tanada na yanda ake yi idan aka yi bincike mata so sai su gane su tambaya za a musu bayani cikakke yanda ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin yin ba ko wani abu makamancin haka
assalamu alaikum sunana Ruqayyah Bashir ni ana fahimtar tazaran haihuwa ya halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu. Na farko akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwar su inda ba su da karfin da za su kula da ƴaƴan da suke haifa ko kuma ba su da wani gamsasshiyar tarbiyyar da za su ba yaran su a irin wa'annan mutanen to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su sannan kuma akwai gefe na biyu kuma iyalan da zaka ga dai masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki amma wata kin matan shi tana da matsala wata maybe wajen kaman haihuwan ta kan samu matsalan high blood pressure haka ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli ta kan sha wahala indi ta samu ciki to irin wa'annan mutanen su ma a rawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su to amma kuma in kika cire wa'annan mutane biyu wanda zaka ga kawai su ce su suna haihuwa kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na dadin rayuwa gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba kuma a shawaran da zan ba mata shine a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne ku zauna ku yi shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara 1 ne ko bayan shekara 2 ne ko bayan shekara 3 zaki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yanda kuke yin shi to a haka din dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din nan akan samu matsala
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wurina abu mai kyau ne kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo ma mata illa wannan kuma ya zama kaman magana a cire kenan amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau yawanci illolin maganin ne yasa mutane suke gudun shi misali kaman ni nan saboda ina da jiki to jiki na yana da ban san yanda zan sa shi ba kaman tendency na retaining yana rike ruwa yana dan kara kiba nan da nan da guri so in dai har na ce zan magani na ba da tazara zai bani illa saboda sai da nayi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo mu mutum ma ciwon suga ciwon hawan jini da sauran su wannan magungunan nayi magana da wani likita ne musulmi abin shi ya mun bayani guda har ya bani littafi ya ce in je in karanta in gani yanda abubuwan suke to ni dama ainihin ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba amma dai ba da tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai at least in ta ba da tazaran kaman shekara 1 biyu ya danganta daga kowa da yanda yake so su suna iya bari shekara 1 wasu bari shekara 2 shekara 3 any abun da na Allah ne haihuwa na Allah ne saboda ni nan tunda na bar na yayi yaro na yanzu shekaran shi 7 kenan ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara kuma dai Allah dai bai kawo ba shine so kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata su maza ba su da matsala matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga pills din da ake sha da dai sauran su wasu ma ni ban sani ba so opinion ina dai kenan ni a wurina yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma yayi karfi ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba
assalamu alaikum sunana Fatima Shagari maganar family planning wato akwai kala kala amma mace mai lalura tazaran haihuwa maganar da muke magana kenan mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake ce mishi karfe ne da ake cire mahaifa ko wani roba ne yanzu da ake cire mahaifa idan ta sa wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su gumuce magara su yi cikin laulayin ciki to idan mace tana da al'ada wanda yake tsatsatsaf yana zuwa cikin kowane kwana 28 26 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi bit cycle shi wannan kaman carbi yake za ta iya amfani da shi amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmawar shi ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda ai kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ba din da sai dai idan mai gida zai yarda ya da yarjejeniya tsakanin su
sunana Fatima Ma'aji Masaya gaskiya ni ana wa ra'ayin na yarda da shi kuma ina yi dan nayi yara na 3 shekara na kuma 11 yanzu zan cika shekara 11 kenan da haihuwa ina da dan da ya cika shekara 10 ina da shekara 6 kuma yanzu ina shekara shekara 7 muna da shekara 3 to kin ga ai an yi tazara ya tazara alhamdulillah saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mu gamu saboda ina da yawan laulayi ko ba dan yawan laulayi ba ma idan ina da ciki ba na iya yin abubuwa da yawa da nake son ko kula da mai gidana ko kula da yaran mu abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina ga kaman kusan dai kowa yawanci dai haka dane in kana da ciki ta kanka kake so kin gani idan ka dau ciki wata 9 ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata 3 4 5 6 zuwa 7 irin nan dai zaki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ya kare bane zaki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma a zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yaye shi sa pampers dan diba ya dan kai wani girma a samu dai a yi dai ana wara ayi saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyan jiki
kan jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu dai zamu leka birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdurrauf ta tuntube mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa
masararo barka mu da saki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da magidanta maza da mata inda zamu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin Najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanen mu da kuma malamai to bayan dai da aka samu cikakkun bayanai wa'ansu sun bashi goyen baya wa'ansu kuma suka ci gaba da mishi mugun fassara to amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan danganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu ya samu karbuwa amma ba mu san dalilai waɗanda wannan magidanta za su bamu na yanda aka yi shi wannan shiri ya samu karbuwa a inda kansu suka fahimci ko amfanin sa ne ko kuma yaya ne dai zamu ji daga bakin su malamai barkan ku da zuwa
barkanki da warhaka
to dade an ce abin ya fi shafan mata ne wato su ne da suke yin tazarar haihuwa ne amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwa wanda aka kebance domin maza amma zan fara da mazan ne tunda an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shine namiji ku maza shin menene dalilan da yasa kuka karbi wannan tsari na tazarar haihuwa
to wannan tambaya da kika yi a iya fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karbi wannan tazarar haihuwa akwai fuskoki akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki na bangaren addini tazarar haihuwa idan ka ce yau baka son tazarar haihuwa don gudun talauci shine babban illa a mu musulmai amma kuma in ka ce baka son tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara akan shi wannan naji malamai sun ce ba laifi bane
ko kaman ya
masha Allah yawan zira'a da zaka tara ba su samu darajar da ya kamata samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata samu daga ubansu ba
amma kan kulawa
to yana tashi ya zama kaman wani abu ne da ake ce mai aikin banza har Hausa suka yi kari suka ce da haihuwar yuyu ga rada da kwakwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin yaki tsafta makarantar da za su je babu hali na addini ba za a je ba na zamani na boko ba za a je ba a tsaftace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce haƙƙi ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ke idan kika shiga wani gidan kika ga yanda zara'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka dan menene dan ita ma haihuwa an ce makauniya ce inda dadi ke ba nan take leka masa inda wuya take
haka ne to amma an ce haihuwan albarka ce kuma ko
albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uba ko ke uwa in kun inganta abin da kuka samu kuma kun roki Allah akai Allah ya shirya su to wannan albarka ce babba amma muddin kaddan ka haifi ƴaƴan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a babu boko babu abinci ba 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 a cikin rusu din nan to kinga wannan shine babban illar da za muke fuskanta kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwa aka yi ta baina to zaki ga ko a cikin gida ne ma matar da tai haihu da yawa daban take da wacce bata haihu da yawa ba
anya baran ji wannan ko an shi gida yana goyen bayan masu zuba hannun
wannan abokin tattauna wannan mu'amala da ni da shi gaskiya akwai abin da ya manta shi al'amari na haihuwa ai daga Allah ne na daya sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gani zaka ga akwai arziki a wajen misali kasar Sin duk duniya ba kasar da ta kaita yawan al'umma sannan ko duk duniya ba kasar da ta kaita arziki duk kin kawo kasuwancin ka sai ka rance maka Sin
to amma mun ba ka ganin saboda su ba ma sa abun ya ta'azzara yawan jama'an nasu sai da suka kai ga da san ce ayya biyu ma yanzu aka kai ga ayya ɗaya kawai aka halitta wa kowane dan kasar Sin ya haifa
to ai abinda nake so ki gane ko kuma in ce mutane su gane shine sun kai ne Yahuda wasu mun zo musu musu kaka gida
anya China fa na ɗaya daga cikin kasashen da ba a juya musu
a ina ga ya miki wannan magana a nan kasar mu Najeriya duk gidan da ke da yawan al'umma in kin ga gidan nan abinda ya lissafo rashin tsaftace mahalli da rashin tsaftace yaran da kuma ba su haƙoƙin su in kika duba haka ko to akwai matsala tsakanin uban da uwar
anya baran tambayi mace hajiya ta
eh
kin taba haihuwa kin san yaya yake kin daga daukan ciki har zuwa haihuwa saboda ka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba ana ki fahimtar menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazarar haihuwa
eh to gaskiya kamar yanda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyarta idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi ta reni ma yaran da ke gabanta
ga kuma wani cikin
ba duka maza bane suke iya dawon su kira sadaukar da lokacin
su ina cikin a yanzu
akan samu akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matan su suka san cewa matan suna bin dokayen da aka bin musu amma ni da gaskiya ana wani ra'ayin zan so in yi tazarar haihuwa amma kuma gwara ka dan haifa in ka dan haifa tukuna sai ka dakatar to gaskiya ni dai ni na a ra'ayina na fi son mace ta yi tazarar haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa mai gidan saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa in ba wai namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa ya je yana liki a waje ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazarar haihuwa saboda yafi
to kuna ji dai ita wanda abin ya fi shafa waje dake alhakin daukan cikin ta kuma haifa ta ba ku shujin cewa yana da amfani a jikinta da lafiyarta da kuma ingancin yanda za ta ba miji kulawa da ƴaƴan ma gabaki daya to a halin yanzu za ku ga waɗansu mazajen duk da an tsara cewa kana idan ma macen ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwan ba kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwa amma sai ku ci a macen ne kawai za ta yi kuma in ba ta yi ba akwai matsala a gida shin wannan wani hujja ne
hujja ne
to me yasa kace haka
abin da yasa hujja ne sanda aka fara fito da tazarar haihuwa a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma sai daga baya da ilimi ya ilminta sai aka fito da maza kuma a yanzu ina tabbatar miki in kika tara maza 20 wani bai san ma akwai tazarar haihuwa da za a iya mana miji ba duk dai a kullum
wannan wannan dai fadakarwa da ake tani
to ai har yanzu ba ai fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da mata ba saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jingine na mata zuwa wani lokaci a shekara biyu zuwa uku ana wayar ma da mutanen birane da mutanen ƙauyaku kai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da zaka yi dauka akan tazarar haihuwa ba mace kadai za ta iya tazarar haihuwa nan ba za ka iya yi za ta iya yi kuma a yin ya fi amfani saboda menene a yi ya fi amfani za ka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali Allah zai hanga maka ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa
bai komai yana son tsari
yana son tsari idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da dadi komai ana son shi zama kada ranka da baina
to amma wai kai ka manta da iyaye da kakannin da suke son haihu kudin nan da yawa na gona akai na gona na talle su je su talla na waye dai a ce gida dai ya cika a ce ɗayanka nawa kana bugun kirji kana aya na 85 me yasa
masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa saboda su inda a ce ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban
wannan abin
fereda saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suke daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na siye ne makaranta
can kuwa rayuwa
ne rayuwa ce aka yi ko da kudanka ko ba kudanka sai ka shekara 100 lafiya wannan har ya shekara 100 nan ba ta ba mishi allura ba bai taba shan magani ba
saboda yawaitan cututtuka ne yanzu
ba ma sha Allah to yanzu kin ga yanzu babu yanda za a ce rayuwar mutanen da mu da yanzu an ce ma Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nasu yau mu gashi ana gaya mana 60 au 70 su ko can sai su ninka
shi ya sa kenan kuke mu matan ihuciya kuna son ku huta kuna son jin dadin rayuwa saboda haka su daina haihuwa
ba batun jin dadin rayuwa bane yasa ake son a daina haihuwa karki manta
ko in ce a tsagaita maganan haihuwa wato a dinga ba da tazara tsakanin ku wani da
duk ba wai dan jin dadi ake so a tsagaita haihuwa ba karki manta babu magidanci ko magidanciyar da take so yau a ce dan tayi dawo daga makaranta an koro shi zai zauna tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to in ka haife su ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa me rike maka wannan tsakani da Allah ya za a yi ka iya bacci ka ji dadi ai tunani idan ya maka yawa gazira a ka rasa ina zaka da ita wani ciwon zai iya shiganka
hanya ko mu baccin shi zai hada mun share ko
ina da kenan ai al'amari na wannan tazaran ko da ne bayani da zukan cewa gashi kashi ai bin tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abokin hira na ya fadi kan cewa mutanen da suna yin ninka abinda muke to lalle mutanen da daban da nan yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwar ba za ka rage dan wahalar da kake sha kuma yin tazarar nan yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an tunko sai nan to akwai matsala yaran yanzu ba yaran irin na da ba wanda suke jin bari-bari yaran yanzu ba sa jin bari-bari in baka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce abu da in baka kalli bari zai buga maka kai sai ka shiga wani halin da
mazai kuma maganar tarbiyya ma
ta kula sannan kuma ga maganar abinci ga maganar boko ga maganar islamiya da sauran rayuwar ma gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ƴaƴan ya dora akan mu in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka fara tarewa to amma in aka ce kana da daidai gurgudu to wallahi rayuwar ka zaka ji ta cikin sauki susura cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazaran nan yana da matukar fa'ida
to ke da baiwar Allah ke ce wanda idan aka tashi tazarar ke aka fi aikawa da abun wato ke ke daukar maganin ko kuma dabarun da ake yi na tazarar haihuwa ba kya jin ana cewa wayansu matan suna tsorata saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu
gaskiya ba shi da illa inda rashin illa sai yake kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai dauke ki allura ne ko kuma magani alluran ma akwai watanni kashi-kashi ne sai an gwada kuma inda suke sha yake da illa sai dai gaskiya an mace ba ta samu ci ma mai kyau ba ko tuwo ne kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci zaki ga ma kin bu ma wanda za ta ci kayan masarufi ne tsada
kin ga akwai kwanciyar hankali a jikin
to kin gani kuma gaskiya zaka so kai tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da san yaya daya ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalan sai ka ce kai bari dai in huta in maida kumarin jikina
haka ne kuma ga mai dagwas ai ma auga
wa kin gani da yaje ga ɗan tsagos-tsagos a waje gwara ɗan tsagos-tsagos din tana ciki kuma in mu yanzu ƴaƴan mun riga da mu da ƴaƴan mu sun zama kamar ƴaƴan awagi su mu muna baya su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai tazarar haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya
Allah ya taimake mu
to masu saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamarmu inda za mu ba binta dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon da layi
jama'a masararranmu barkanmu da sake saduwa a bangaren mu na girke-girke a cikin shirinmu na yau da gobe a yau ma muna tare da malama Hawwa
Marazain
wacce za ta kawo mana wani makulashishi ma irin nasu na Maiduguri malama bismillah me muke da shi yau
to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon da layi daga Maiduguri tuwon da layi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba
to tuwon da layi
shi da layin gari ne daga gero ake yin shi
kice shi za ku yi dangane da Fulani wanda dukan kuna cin gero kenan
muna ci sosai ma kuwa to shi tuwon da layi idan kika nemi garin ki na da layi to kika yi talgenta kika sa a wuta
to zaki zauna ne a wurin shi ba za ka tashi ba yanda za a aika tashi ka barshi saboda in kika barshi zai yi gudaji
to ai malama kaman kin dan hanzari shi kin ce daga gero ake yin sa ya ake sarrafa shi
gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba akwai masu asali su wannan bangare ne daban su suke sarrafa shi
sai dai tafiya
gari ne za ka zo kai za ka dama shi to in kai taljan shi to nan fa shi din za ka yi ta juyawa ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba
to kenan da kauri ake
da kaurin shi ake yin shi sosai so shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri yana ƙara kauri har sai ya zama yayi ƙarfi so idan ya fara ƙarfi za ka fara zuba mai mangyada
au
ana tuka shi ana dan sa mai mangyada
to man ake sa mangyada to man shanu fara ya sa
a mangyada
to
muke sa mai to ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo yayi ƙarfi ya zama tuwo to in yayi karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi in an kwashe shi a kwano inda kika san glashi haka zaki kan shi
wato yana kyalli
yana kyalli
miyan mutane na tsinkewa
yana kyalli sosai ma
to
wan anan tuwo kuma akan ci ne wasu ma dan dadin shi wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban fa sukan ci da miyan stew amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye miyan alayyahu haka
to miyan yakuwa
ne yau wa miyan yakuwa ko miyan egusi
ko miyan gyada
haka wani lokaci ko miyan gyada duk mukan ci da shi
to ana sawa miyan nama ko
kuma ana sawa miyan nama
to irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma
muna shirin zuwa mai dukuran nan naga saboda
to ai ko ki garza ya kamata ki garza ya ki zo
to ana ganin shi na ki
gaskiya kamata ki garza ya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo
zan taho miki da buhu buhun fulani
yawa ai ko wade mutanen namu ba ai gara su zo su ci
ko
sa ji dadi su ga yanda ake sarrafa gero ba irin nasu ba sai dai su yi fura su yi dambu
to fulani kalubale gare ku ga tuwon da layi
to gaskiya tuwon da layi kenan
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.